This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asari yau Alhamis 4 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su, ga Aisha da kanan labarai.
Shugaba Joe Biden ya sha alwashin ci gaba da neman takarar zaɓe a daidai sa'ar da ake samun fargaba tsakanin wasu 'yan Democrats game da takarar shi. Isra'ila ta kai wasu hare-hare a kudancin Lebanon bayan wani harin rokar Hezbollah. Sama da shugabannin kasashen kawancen NATO 30 ne ake sa ran za su halarci taron kungiyar kawancen tsaron na 75 wanda zai gudana a birnin Washington.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar custom ta Najeriya ta kama tarin makamai na biliyoyin naira a Lagos.
Kan waɗannan makamai da ake kamawa ana shigo da su yana ƙara fito da gazawar gwamnati ne musamman ta fannin tsaro. Wannan yana ƙara nuna cewa ƙasar nan cike take da matsala.
Bayan haka, hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyin shiyar jihar Kano ta shawarci majalisar jihar da ta kafa dokar da za ta tilasta gwajin shan ƙwayoyi kafin ƙulla aure.
Wannan ƙuduri ko in ce shawara mai kyau ce. Na farko, matsalar gane wanda yake shan ƙwayoyi da kuma kare wanda baya sha.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar, wanda shirin a wannan mako ya ci gaba da tattaunawa akan cutar kwalera da ke ci gaba da addabar mutane a Najeriya. Muna kuma ɗauke da sakonnin kuma sauraro da ku aiko mana ta hanyar email, amma yanzu sai a gyara zama a shakacin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Yau 4 ga watan Yuni babban ranar shagali ce a Amurka. An yi kiyasin cewa yawan matafiya zai ragu a sa'ar da mutane suke shirin fita wuraren shakatawa, fareti da gudanar da wasannin wutar tarsatsi. Ana kuma shirya wasu bukukuwa na musamman. A can yankin gabas a jihar Maine ana shirya gasar tseren jirgin ruwa da ake ayyana shi da Lobster Boat Race a gabar teku. A Philadelphia kuma, zuriyar mutanen da suka rataba hannu a yarjejeniyar samun yancin kai za su kada kararrawar yanci, wato Liberty Bell. A California kuma ana gasar nuna karfi, sannan kuma ana gasar cin burodi mai ama a tsakiya, wato hot dogs a tsibirin Coney a New York. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya sha alwashin zai ci gaba da takararsa ta neman tazarci a wa'adi na biyu, yayin da yake kore shakku da ake dada samu a kan shi sakamakon rashin kokarinsa a muhawarar farko da ya yi da Donald Trump, abinda ya sa wasu suke kiran da ya janye daga takarar a zaben ranar 5 ga watan Nuwamban bana. Ina nan cikin wannan takara, ni ne jagoran jam'iyyar Democrats, babu wanda zai ture ni, Biden ya faɗa wa ma'aikatansa bisa bayanin wani hadimin shi akan al'amuran yakin neman zaɓe. Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun yi ziyarar bazata da suka bayyana a gaban kwamitin jam'iyyar Democrats na ƙasa, inda suka yi amfani da wannan dama suka jaddada wa mambobin kwamitin a game da irin abubuwa masu muhimmanci a game da zaɓen na wannan shekarar 2024. Dakarun Isra'ila da mayakan kungiyar Hezbollah a Lebanon sun yi ta musayar hare-haren sama a kan iyaka yau Alhamis, a hare-haren bayan nan da aka fara cikin watanni wanda yake dada haifar da tsoron yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ya bazu a yankin. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, hukumar custom ta kama tarin ƙarin wato makamai na biliyoyin naira a tashar jiragen sama na Murtala da ke Lagos, kasar da mako guda bayan kama makamai masu yawan gaske a tashar jiragen ruwa na Port Harcourt a jihar Rivers. Wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
babban controller na hukumar ta Kwastam Mr. Bashir Adewale Adeniyi shine ya sanar da haka ga manema labarai a Lagos a lokacin da yake bayyana haramtattun kayayyakin da aka shigo da su ta tashar sauka da tashin jiragen sama na Murtala Muhammad dake Lagos.
This case with this container of reference, a 40-footer container which originated from Turkey.
Haramtattun kayayyakin da hukumar ta Kwastam ta kwace sun hada da bindigogi da jirage masu sarrafa kansu wato drone da uniform da over da dai sauran kananan makamai da aka haramta shigo da su ba tare da samun izinin ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro ba wato NSA. Wayannan kayayyaki dai inji shugaban hukumar ta Kwastam Bashir Adeniyi za iya samun kudin haraji na miliyan 270 da doriya a cikin su. Abdullahi Aliyu mai wada shine kakakin hukumar ta Kwastam kuma ya man karin haske game da wannan kamu da jami'an Kwastam suka yi a jihar Rivers da kuma jihar Lagos.
Mun samu damar damke wasu makamai guda kusan 844 da kuma alburusai guda kusan sun fi sama da 100 da kwayoyi duka Rivers port da ake kira Ore. Bayan nan kuma mun kuma habbaka al'amuran mu na bayanan sirri wannan karan ma kuma Allah ya ba mu sa'a kama wayansu makamai guda 55 da kuma wayansu kayayyaki da wanda bai halatta shigo da wayannan kayayyaki ba sai da abin da ake kira end user certificate wanda ofishin National Security Advisor yake bayarwa. Cikin su da kwai jirgi da yake tuka kanshi suna nan kusan guda 148 da kwai irin su rigar kwano, hular kwano da kayayyakin sojoji da kuma camouflage kenan da yawa haka. Abinda dai zai ba jama'a mamaki wayannan kayan kamar yanda na Rivers din na One Port din da na kuma Lagos din dukkan su daga Turkey wayannan kayakin suke. Shine dai wannan kamu da muka yi.
Wannan dai ba shine karan farko da hukumar ta Kwastam din ke irin wannan kamu ba ko a shekarun baya ma dai ta yi wannan kamu na makamai a birnin Lagos. Abinda ke diga ayan tambaya dangane da wayanda ke shigo da irin wayannan makamai ganin yadda Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a cikin gida. Dr. El Harun Muhammad director ne a cibiyar nazarin manufofi da dabarun raya kasashe da nazarce-nazarce na ƙasa da ke Kaduna kuma ya bayyana cewa akwai buƙatar gwamnati ta tashi tsaye.
Irin waɗannan makamai da ake kamawa ana shigo da su yana ƙara fito da gazawan gwamnati ne musamman ta fannin tsaro. Wannan yana ƙara nuna cewa ƙasar nan cike take da matsala. Banda ma makaman da ake shigo da su daga Turkiya daga nan Turai nan akwai zargi cewa akwai makamai da ake shigo da su ta Kamaru. Makaman da ƴan Boko Haram suke amfani da shi da ƴan bindiga dadi duk tana ake shigo da su.
Yanzu dai fatan ƴan Najeriya shine ganin gwamnati ta tashi tsaye wajen dakile duk wasu baragurbi da kuma smoga da ake na makamai daga kasashen ƙetare zuwa Najeriya domin tabbatar da tsaro a cikin gida. Babangida Cipran, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da madandalin X da Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Ana sa ran cewa NATO za ta tattauna akan hanzarta matakan shigo da ƙasar Ukraine cikin ƙawancen tsaron nan na Atlantic wato NATO a wurin wani babban taron kungiyar wanda za a yi a Washington zuwa makon gobe. Za kuma a tattauna muhimman batutuwan tsaro yayin da ake ci gaba da gwabza fada a yakin Russia da Ukraine da kuma kalubalolin da ake samu a yankin tekun India. Inganta tsaron Ukraine na daga cikin abubuwan da za a tattauna a wurin taron. Sannan kuma akwai batun kalubalolin da suka shafi kasar China a cikin jerin abubuwan da za a tattauna a kai bisa bayanan jami'an Amurka. A tattaunawar shi da Muryar Amurka jiya Laraba, mataimakin na'ibin daraktan harkokin wajen Amurka Douglas Jones ya ce,
whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression, whether that's
ko da batun tallafawa Ukraine wajen kare kanta daga hare-haren Rasha ne ko kuma yin aiki tare da zimmar karfafa juriyar kawayen kawancenmu ta yadda za su fuskanci barazana da kalubalolin daga kasar China, ko da barazana ce ta zagon kasa ko kuma barazanar kutse ta hanyar yanar gizo, duk za mu tattauna waɗannan batutuwa a wurin taron. Amurka da kawayenta na NATO sun shafaɗa cewa ci gaban Ukraine ya dogara ne da kawancen tsaron. Sannan a makon gobe kungiyar za ta bayyana ƙwararren matakan da za su daɗa matso da Ukraine ga kai ga cimma burinta.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madar labarin sake komawa ga taskar rahotannin mu. Hukumar hana sha da fataucin ababen sanya maye ta Najeriya shahar jihar Kano ta kalubalanci majalisar dokokin jihar da ta samar da wata doka da za ta tilasta wa 'yan mata da samari su gudanar da gwaje-gwaje domin tabbatar da cewa ba sa ta'ammali da ababen sa maye kafin kulla aure. To sai dai malamai da iyaye na bayyana ra'ayoyinsu a kan batun. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauki da ƙarin bayani.
Wata kididdiga da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sha'anin harkokin ƙwaya da ababen sanya maye ta fitar a shekara ta 2018 ta nuna Najeriya na cikin jerin ƙasashen da ke kan gaba wajen ta'ammali da ababen sanya maye, yayin da jihar Kano ta ɗara sauran jihohi a kan wannan ta'ada. Sai dai tun daga wancan lokaci masu ruwa da tsaki a Kano suka dukufa wajen kawar da wannan matsala. Kuma zuwa yanzu za a iya cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu, a cewar Abubakar Sadiq Ahmad, kwamandan shiyar Kano na hukumar NDLEA mai yaƙi da ababen sanya maye a Najeriya.
To fitar da wannan alkaluma a wannan lokaci abu ne wanda ya zaburar da dukkan hukumomi da kuma dukkan jama'a wanda abin ya dama. Aka canza takun yadda ake magance wannan abu a da. Alhamdulillah, zan iya cewa a yanzu haka in dai za a sake yin kididdiga ɗin nan, insha Allah za a ga jihar Kano ta dawo ƙasa a wajen wannan ta'amari da waɗannan miyagun ƙwayoyi.
To amma duk da haka, sai gashi hukumar ta NDLEA na bayyana damuwa game da asalan ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin iyalai a Kano, har ma take cewa lokaci yayi da majalisar dokokin jihar za ta kafa dokar tilastawa 'yan mata da samari da ke kokarin kulla aure yin gwaji kafin waliyansu su amince a yi auren. Kwamanda Abubakar Ahmad ya fayyace dalilan su na yin wannan kira.
Ma'aurata su da dama sukan zo, wasu kuma iyaye ne ko 'yan uwa da suka ga sun shiga cikin damuwa, gaba daya kwaya ta yi musu illa. To a yawancin irin waɗannan mutane da suke zuwa ko ake kawo su neman nuna taimako, sai muka lura cewa yawanci wani ne kan ja wani. Za ka ga shi namijin kafin a yi aure yana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi amma ba wanda ya sani. Amma da an zo an yi aure, yau da gobe suna tare, shi a hankali sai ya fara koya mata wannan mummunan ɗabi'a. Ko kuma wani lokaci za ka ga ita budurwar ita take ta'ammali da miyagun ƙwayoyi kafin a yi aure amma ba wanda ya sani. Za ka ga ita kuma har ta samu nasarar rinjayarsa. To daga baya za ka ga irin dukansu suna yi, wasu lokuta kuma za ka ga har 'ya'yansu.
Ga alama dai iyaye sun yi maraba da wannan kira na hukumar NDLEA. Barista Aisha Ali Tijani uwa ce kuma mai gwagwarmayar tabbatar da tarbiyya ta gare ga iyali.
Wannan kuduri ko in ce shawara mai kyau ce. Na farko, mas'alar gane wanda yake shan ƙwayoyi da kuma kare wanda baya sha. Idan mace ba ta shaye-shaye, ta auri miji mai shaye-shaye, matsala ce. Kazalika shi ma namiji, idan kuma dukansu su biyu suna shaye-shaye, wannan wata matsala ce daban wanda idan su ma suka yi auren za su iya haifar da 'ya'ya su riskar da su a cikin irin waɗannan yanayi wanda shi ma ba hakan ake so ba.
Shi kuwa malami Hashu Aibu Ungogo, daraktan hulɗa da jama'a a cibiyar koyar da matasa sana'o'i ta Sani Abacha a Kano na cewa
mafi yawancin yaran nan sun fi amfani da kafofin yaɗa labarai na social media, saboda haka faɗakarwa za ta yi amfani, sannan kuma a yi amfani da guraren taruwar yaran nan kamar irin su makarantu, sannan a yi amfani da malaman masallatan juma'a.
Sai dai malama Zahra'u Muhammad Umar, tsohuwar mataimakiyar kwamandan Hizba ta jihar Kano, ta ce saka tsoron Allah shi ne gishirin nasarar dokar idan an yi ta.
In dai har za a yi gwajin doka, to don Allah majalisa kuma ta ƙarfafa kamar su Kiru Reformatory Center da wasu others, ko a yi na mata daban, ko a sa Kiru ɗin ya zama na maza ma daban. Kuma lalle-lalle a sa Allah a cikin program ɗin yadda za a yi counseling yara ba tare da tsangwama. Saboda su kansu mashayan ba a ma san inda suke ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko majalisar dokokin ta jihar Kano da ma gwamnatin jihar za su amsa kiran samar da dokar ko kuma a'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, mun ji yadda hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar annobar cutar kwalara a kokarin da take yi na dakile yaduwar cutar kwalara. Hukumar NCDC ta samar da rukuni na masu ba da agajin gaggawa. Kawo yanzu dai hukumar ta tabbatar da mutum 63 ne suka mutu sanadiyar cutar, yayin da ake zargin mutum 2,202 suka kamu da cutar. Dr. Muslim Bello Tagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana bayani game da illolin cutar kwalara.
Daga cikin manyan complications sun hada da acute kidney injury, shine yayin da kodan mutum ta bar yin aikin da ya cancanta. Hakan kuma ya jawo ne saboda rashin abun da za ta yi aikin da ya cancanta da shi. Shi wannan koda din wato Allah ya bamu guda biyu ne. Daga cikin manyan aikin shi shine ya tace jini gabaki daya. Aka ce ya tace jini ya kasance ya wanke shi, ya fitar da abun da ba mu bukata ta fitsari kuma ya mai da mana da abin da muke bukata. So da mu kuma abin da ke fitar da jinin nan shine bone marrow, wato bargon kashi kenan. To amma yayin da ya kasance cewa bone marrow ya fitar da jinin da zai iya, amma kuma babu isasshen abinci da isasshen ruwa na carbohydrate, protein, minerals, vitamins tare da sauransu, to tunda mutum yana bayan gidan wannan abincin, yana aman wannan abincin, to sai kasance cewa jinin da ya kamata a zo a ce wannan kodan ta tace ba wani isasshe bane, to sai kasance kodan ta fusata ta gagara yin aikin da ya kamata. Na biyu, saboda yawan yin aman da mutum yake, in ba an kiyaye ba kan iya samu na bushi aspiration pneumonitis, wani condition ne yayin da mutum ya kasance yana yin amai yayyawa, kuma yayin da yazo in hadin yawo sai wani bari daga cikin amin koda dan kadan ne a madadin ya fita, sai ya kasance ya shiga cikin huhu, to automatically mutum zaka ya fara tari, ya fara shiga wani hali kuma wanda ake tsoron wannan halin kar ya faru, Allah ya sauke. Na gaba akwai cholera sika, shi ma complication ne ko kuma shi ma illa ne wannan cholera din, wanda bai kamata ce an yi wasa da shi ba, saboda yawanci yakan iya present ne da babban alaman da bai dai cika akwa ba, amma in aka gani ya kamata a tsorata, wanda shine kuma mutum ne yake da cholera amma kuma cikin shi sai kumbura saboda wannan gudawan bai samu yayi gabaki daya ba, sai kasance cewa cikin yana ta kumbura saboda ruwan jikin nashin ya tsaya a hanji, shi ba ya basu ba, to hakan yakan iya fusata sassa na jiki irin na kwakwalwa, hanta, koda, zuciya, sai kasance sun gagara yin aikin da ya kamata saboda irin wannan jittin jikin nashin da ya gagara fitarwa. To wannan dai kamar yadda na faɗa is a rare condition, wato ba a cika samun shi ba, amma shi ma abu ne wanda ya kamata a ce an sa ido akai kuma an kiyaye shi, saboda yayin da mutum yake da shi akan samu yawan mutuwa shi ma daga wannan. Wani babban abin da ya kamata a ƙara tunawa shine yayin da aka ce mutum kwalaran ya shiga bakin shi ba wai a take a lokacin bane zai fara gudawan, a'a, har sai ya jayi wannan nunkon da na faɗa din na cikin hanji, kafin kuma sai ya zo ya fara nuna alamun da na faɗa na su amai da gudawa tare da rashin karfi da dai sauransu.
Bayan amai da gudawa, shin cutar kwalara tana zuwa da wasu alamu?
Wasu alamomi kuma wanda mutum a gida ma zai fara gani wanda yake nuna mutum yana da kwalara, koda bai ma ce maka yana amai da gudawa ba, babban shine akan samu irin su barin fatan mutum na baki a madadin ya ji yawo, sai ya ji ya bushe gabaki daya, saboda ai abincin da muka ci da ruwan da muke sha ne yake sa har a samu yawo, wato shi salivary gland kenan, har ya fitar da irin wannan saliva din da muke da shi. To babu ma abincin, babu ma ruwan, duk mutum yayi gudawan su, duk mutum yayi aman su, so a dalilin haka sai kasance cewa shi ma yawon da mutum ya kamata a ce ya iya magana da shi ko ya iya tona abinci da shi, sai ka samu gabaki daya babu wannan yawon. Na biyu kuma a cikin su akan samu idan mutum sai kasance ko yana so ya kuka ma babu wannan wato ainihin hawayen saboda me yasa ruwan jikin shi ya gama tsotsewa ga rami rami sosai wannan rami rabin nan yana indicate mutun cewa yayi losing acute wato ainihin fluid ne na lokaci cikin kankanin lokaci kuma abu ne wanda ya kamata a ce an tsananta an sa ido akai sai daga mutun yau kun gaisa da shi lafiya kalwa shiri kaga ya rame maka har mutane uku hudu biyar sun ce kai wane ka rame ko kuma kai wance kin rame alamu ne yana nuna cewa yana gudawa ko kuma yana yin amai na gaba akan samu da yanda ka ja fata mutun in ka zo sakewa madadin ya koma yanda ya kamata kamar robali amma kuma ba zai koma da kyau ba saboda babu isasshen ruwa a cikin fata mutun da har zai taimaka ya kara masa irin wannan elasticity din nan mutun bai cika yin zufa ba duk da azo a ce gashi ana rana ne sai ga mutun baya zufa saboda dama aka yi zufa ne yayin da aka samu ruwa a jikin mutun da har zaka iya zufan shi waje to wannan kuma gabaki daya ba ma ruwan to haka ma kuma zufa ba zai zo ba aka samu wani abu shi washerman's sign alamun shi shine kawai a ce maka yau ne kai minti kamar 30 zuwa awa daya kana wanki hannunka yana cikin ruwa dan wannan layi layin da ya tsuka za su yin nan wanda za gan shi ya fito yayi fari sosai haka alal misali to shine alama na washerman's sign amma ba wai ina nufin cewa wankin bane ya jawo haka a'a sai dai kawai yayin da mutun yake da cholera yakan ga irin wannan sak alama na washerman's sign din amma duk abin da yafi tsuwartarwa yafi daga hankali sune manya-manya guda biyu wanda shine hypotension tare da kuma hypoglycemia tare da kuma electrolyte imbalance wannan hypotension din shine yayin da jinin mutum yayi kasa ba ana cewa mutum yana da hawan jini ba to wannan situation din kuma shine yayin da jinin mutum yayi kasa shine yayin da aka gwada da sphygmomanometer be it manual ne ko kuma shi digital one din ne ko mercury one din to sai a nuna cewa na saman wato systolic din kenan yayi kasa da 90 ko da ma a ce 89 ne yayi kasa to wanda yake da cholera zai iya zuwa maka da 80 70 wannan ma ba zai iya karantuwa ba saboda yayi kasan da in ba yi wannan ba kai ba to za a iya rasa shi shi kuma diastolic wanda shine bugun zuciya na biyun kenan wanda ake ganewa yayin da aka gwada bugun zuciyar mutum wato yayin da aka gwada bugun jinin mutum shine zai kasa da 60 wato zai iya faduwa 59 kenan kuma 55 ko 50 wannan ma yakan iza maka da 45 wato jinin yayi kasa sosai wanda in ba ƙara masa ruwa ba a cikin kankanin lokaci Allah ya sauke za a iya rasa wannan bawon Allah za a iya rasa wannan baiwan Allah hypoglycemia shine yayin da suga mutum yayi kasan da babun mamaki bane ko magana ba zai iya maka ba balle a ce maka zai iya tafiya ba zai iya daga hannun shi ba ba zai iya nuna wani abu ko kana magana ba dole jika ba saboda sugan jikin shi yayi kasan da yanzu nan zai iya bige shi a iya samu nawo shi hypoglycemic coma wanda ake tsoro daga cikin manyan electrolyte imbalances din da ake samu kuma irin su hyponatremia suna ciki yayin da sodium din jikin mutum yayi kasa hypokalemia yayin da potassium din jikin mutum yayi kasa hypomagnesemia yayin da magnesium level din jikin mutum yayi kasa haka ma kuma irin su wato ainihin hypocalcemia yayin da calcium din jikin mutum yayi kasa tare da irin su bicarbonate irin su chloride da sauransu wanda dukkan su dai sinadarai ne wanda suke taimakawa gurin magana gurin motsi gurin tunani gurin wato ainihin duk abin da mutum yake yi yau da kullum wanda yake kara masa lafiya to babu su a jikinka to a dalilin haka yanzu nan mutum sai a zo a ce maka an rasa shi gabaki daya a duniya yanda ake gane mutum yana da wannan kuma asibiti mukan iya daukan wannan bayan gidan sai mu je mu gwada shi amma da yake is a clinical diagnosis wato abu ne wanda kana gani a ido ba sai tsaya ka bata lokaci kana wani su gwaje-gwaje manya-manya ba zaka fara treating din shi ne to mu cika daukan abin da wasa ba mukan fara wato treating wannan mutumin ne akan lokaci ba tare da bata lokaci ba
shin yaya ya kamata a kula da mutum da ke fama da cutar cholera
kulawa da ake bukatar mutum yayi hanzari ya fara yanda ya gudawa sau daya sau biyu kar ya kasance ya samu na ukun wanda kuma babban shine ya samu ruwa mai tsafta isasshe sosai sai sa suga kamar akalla chokali kamar 6 zuwa 8 a ciki sai sa gishiri chokali kamar 2 a cikin wannan wato ainihin roban ya gaura ya tasha daga nan ya kama hanya ya je asibiti kare tunanin ruwan gishiri da sugan da ya sha din nan mai yawa zai sa ya tsayar da gudawan a'a abin da yasa aka ce ayi sha wannan ruwan gishiri da suga na ORT ko kuma ORS tunda mutum yayi amai yayi gudawa ai yayi lose ruwan jikin shi ne wanda yake kosan wannan rapid dehydration din so the best way da zaka yi replacement din shi kuma shine ka sha abubuwan da na faɗa ana zuwa asibiti mu kuma daga nan ne zamu daura akan fluid din da ya kamata ringa lactate ne normal saline ne daros ne depending on abun da suka yi muni a jikin ka shine yawan abun da zamu baka sa babu mamaki bane kaga wannan an sa masa ledan ruwa na duka ledan ruwa har guda 30 a rana sai ka zo ka ce an sa masa yawa bai yawa ba saboda in ba sa masa ba za a iya zuwa a lose din shi wannan ma har sai an sa masa cannula guda biyu guda uku dan a samu yayi maza wannan ruwan ya shiga jikin shi in ba haka ba za a iya rasa shi a take cikin kasa da awa daya ko kuma awa biyu
daga karshe wasu hanyoyi ne ya kamata a bi don kare kai daga kamuwa da cutar cholera
na farko dai duk abin da mutum zai sa a bakin shi ya tabbata ya wanke shi da ruwa da sabulu ko da ma a ce mangoro ne lemu ne ayaba ne, kankana ne, rake ne, yana da kyau mutum ya wanke shi da ruwa da sabulu. Na biyu sai ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu inda halittun daga kan gwiwan hannu yayi ƙasa, ba zallan inda mutum kawai yake cin abinci ba. Na uku kuma in akwai farce a hannunka ko akwai farce a hannunki, datti yawanci yana yawan zama a gurin musamman yayin da ake yin bayan gida, a yanke wannan farcen ga baki daya inda za a samu ruwa da sabulu ya shiga wannan gurin. A kiyaye cin abinci a waje, musamman abincin da ya kasance cewa an dafa shi ne ko kuma abincin da ya kasance cewa an bar shi a bude ana sayarwa ne, inda hani ka koma gida ki koma gida ki ci abincinki. A kiyaye shan ruwan rija, musamman in ya kasance rijan baya da nisa da wato inda ake yin bayan gida, in aka kalla in ba san mita 50 to gaskiya wannan ruwan rijiyar a bashi a wanki, a bashi a bayan fulawa. Akwai daga kafi kuma da ake ma wanda suke izuwa daga wani ƙasa, wani washi dukoral su yi wannan vaccination din.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin na wannan mako. Da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu, domin an ce rigakafi yafi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Hauwa Umar, da yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sakonni da ku aika mana ta hanyar email. Kafin na farko na cewa salamu VOA Hausa, da fatan kowa na lafiya. Ni fa kira na zuwa ga wajen shugaban kasar mu Niger bisa abinci zuwa ga talakawa, domin yanzu haka lokaci ne na noma. Ya kamata ya saida musu da hatsi farashi mai rahusa, kuma ya raba musu kyauta domin talakawa su yi noma cikin jin daɗi. Ina fatan Allah ya sa mai girma shugaban kasar mu na Niger yanzu haka yana ji na amin summa amin. Sai kuma sako daga Josalati Goma ga Annabi Rijau da Usaini Dangote Karasuwa tare da Jamila da Fatima ta Josalati Goma ga Annabi Rijau, suka ce yau za mu yi kira ne zuwa ga mahukuntan Najeriya da cewa don girman Allah da manzon Allah su dinga jawo masu bukata ta musamman a cikin harkokin gwamnati, domin a dinga damawa da su ko za su samu sa'idar rayuwa, domin duk wanda ya taimaka ma wani Allah zai taimaka mishi ta inda bai zata ba. Sai kuma wannan sako da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah VOA Hausa, da Allah ku bani dama na mika kira na ga gwamnan jihar Kano mai tausayi Alhaji Abba Kabiru Yusuf, da kuma dan majalisar mu na Kano ta Kudu Honorable Suleiman Abdulrahman Kawu Ismaila, da kuma na tarayya barista Rabiu Yusuf Takai, da kuma dan majalisar jihar mu Dr. Musa Ali Kachako, da su yi wa Allah su gyara mana titin mu daga cikin garin Takai zuwa Fajiwa, domin wallahi wannan titin yana sanadiyar rasa rayukan mutane da dama, musamman ma lokacin damuna. Allah ya sa mu dace, amin. To madalla, da haka ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A takaice, babbar ranar shagali ce ga Amurkawa, ana yin kiyasin cewa yawan matafiya zai ragu a sa'ar da mutane suke shirin fita wuraren shakatawa, fareti da gudanar da wasan wutar tarzatsi. Ana kuma shirya wasu bukukuwa na musamman. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Laraba ya sha alwashin zai ci gaba da takararsa na neman tazarci a wa'adi na biyu, yayin da yake kore shakku da ake dada samu a kan shi sakamakon rashin kokarinsa a muhawarar farko da ya yi da Donald Trump, abinda ya sa wasu suke kiran da ya janye daga takarar a zaben ranar 5 ga watan Nuwamban bana. Dakarun Isra'ila da mayakan kungiyar Hezbollah a Lebanon sun yi ta musayar har-haren sama a kan iyaka yau Alhamis, a har-haren bayan nan da aka fara cikin watanni wanda yake dada haifar da tsoron yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ya bazu a yankin. Ana sa ran cewa NATO za ta tattauna akan hanzarta shigar kasar Ukraine cikin wancan tabbatar da tsaro a wurin babban taron kungiyar da za a yi a Washington a makon gobe. Za a kuma tattauna muhimman batutuwan tsaro yayin da ake ci gaba da yakin Russia a Ukraine da kuma kalubale a yankin tekun India. Da sanyin safiyar yau Alhamis, an samu wata mahaukaciyar guguwar iskar Hurricane Beryl wacce ta zo hada da ruwan sama mai karfi a tsibirin Cayman, sannan guguwar ta kada zuwa yankin Jamaica, yayin da guguwar ta doshi gabar teku a Jamaica da ta jefa kasar cikin duhu, sannan ta yi kace-kace da rufin wasu gidaje, ta kuma tumbuke bishiyoyi da turaku da aka kafa.
Thomas Sararo, iya abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan shiri na yanzu, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu da wani dauki da sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya zuwa ga Hajiya Rama Umar Sanda, wadda ta yi aiki a Gaskiya TV a baya, wadda take zaune a New York, na rasuwan yayanta wato Alhaji Usman Toifel Abubakar Belko, wanda Allah ya masa cikawa a wannan mako. To Allah ya ji kansa da rahama, ya gafarta masa, mu kuma kyauta ta ƙarshen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa, anan sashi Hausa da murya Amurka, Baba Yakubu Maƙeri ke muku sallama. A huta lafiya. Wassalam.